الله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معك السلام عليكم ورحمة الله barkamu da wannan marinci na talata 10 ga watan Jumadal Ula a shekara ta 1446 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 12 ga watan 11 a shekara ta 2026 miladiya in ba manta ba darasin mu na karshe mun tike da karshen suratul muzammil dan haka yau zamu tashi farkon suratul muddaththir Suratul Muddaththir ita ce sura ta 74 idan mai lissafi ya dauko na surorin Al-Qur'ani mai girma daga sama. Malai ce Suratul Muddaththir Makkiyatun. Suratul Muddaththir an saukar da ita kafin Annabi ya hijira daga Makka ya koma Madina dan haka Makkiya ce. Hiya 55 aya ayoyin ta 55 ne. Wa mawdu'uha ar-ra'isi abinda surar take karantarwa ta'limul akhlaqi lid-da'il mundir. Koyar da kyawawan dabi'u ga mai kiran mutane da yi musu gargadi qabla an yashra'a fi da'wa tun kafin ya fara yin da'awa ila Allah ta'ala zuwa ga Allah mai girma da buwaya wa kayfiyatu da'wa sannan kuma yana daga cikin abin da surar take karantarwa koyar da yadda ya kamata a yi da'awa kiran mutane zuwa ga gaskiya kiran mutane zuwa ga tafarki madaidaici fatan mu Allah madaukakin sarki ya bamu ikon karanta ta daidai ya bamu ikon fahimtar ta da yin aiki da abin da ta kunsa me Allah ya ce
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير
hadisi ya tabbata cikin sahihi al-bukhari da sahihi muslim daga abi salama Allah ya kara masa yadda kala yace akhbarani jabir ibn abdullah jabir dan abdullah ya bani labari annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam cewa shi jabir ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yuhaddithu an fataratil wahyi yana bada labari game da daukewar wahayi ma'ana bayan mala'ika jibril ya sauka a karan farko ga annabi sallallahu alaihi wasallam da ayoyi guda biyar na farkon suratul alaq iqra bismi rabbikal ladhi khalaq zuwa allamal insana ma lam ya'lam to daga nan kuma sai mala'ika jibril bai sake zuwa ba tsawon wajen kwana 40 to wannan lokaci shi ake kira da fataratul wahyi wahayi ya yanke to sai zama manzo Allah yana shauki yana marmari yana dokin ya sake ganin mala'ika jibril ya dawo wajen sa to wannan tsakatsaki abubuwa sun faru shine annabi yake bada labarin yadda abun ya kasance da kuma yadda mala'ika jibril ya sake zuwa a karo na biyu faqala fi hadisihi maza Allah ya faɗa a cikin labarin da yake gaya wa sahabbai wanda Jabir ya ji yace fa baina ana amshi katsan wata rana ina tafiya in sami'tu sautan minas sama'i sai naji wata murya daga sama barafa'atu basari sai na daga ido na qibalas sama daura da sama fa idhal malakul ladhi ja'ani bihira'in sai naga ashe mala'ikan nan ne da yazo min lokacin da nake kogon hira qa'idun ala kursiyyin bainas sama'i wal ardi na ganshi zauna akan wata kujera baya sama baya kasa yace fa jushitu minhu sai na firgita da shi hatta hawaitu ila al ardi har sai da na fadi kasa saboda firgita fajitu ila ahli sai na dawo wajen iyalaina nana Khadija kenan fa kuntu sai na ce da ita zammiluni zammiluni kulillibe ni kulillibe ni fa zammaluhu sai suka lillibe shi ko fa zammaluni sai suka lillibe ni din ma'ana umarnin da nayi musu sai suka bi sanadiyar haka ne fa anzalallahu ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan sura ta biyu ya ayyuhal muzammil ya kai muddaththir kai ya kai mai lilliba da bargo qum tashi fa anzir kaje kai wa mutane wa'azi da haka kalmar ya ayyuhal muddaththir ya kai mai lilliba da bargo wannan ya nuna cewa lokacin da surar ta sauka halin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance a shi shine yana lillibe an gane ko da haka ya kai mai lilliba da mayafi ko mai lilliba da bargo qum tashi fa anzir kaje kai wa mutane gargadi kaje kai wa mutane wa'azi da haka malai yace ya ayyuhal muddaththir annabi ake nufi shine al muddaththir don ai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa asluhu asalin kalmar al mutadaththir ala wazni al mutafa'il an gane ko to amma udigimati ta'i ko in udigimati ta'u fi dali sai aka shigar da ta'un cikin dalil abadadin al mutadaththir sai zamo al muddaththir dalil din an shigar da ita cikin ta'un din an shigar da ita cikin dalil mali yace ai al mutalaffifu bi thiyabihi abin nufi mai lilliba da tufafinsa inda nuzulil wahyi alaihi a lokacin da wahayi yake sauka gare shi ma'ana lokacin da wahayin yake sauka wannan shine halin da annabi ya kasance yana lilliba da mayafi an gane ko ubangiji yace qum tashi ai min matjahika daga makwancinka wa turikit tadassura bi thiyabi ka daina lilliba da mayafi lilliba da mayafi bata kama ka ba fa anzir je ka kai wa'azi ai ishtagil bil mansibil ladhi nasabaka Allahu lahu je ka shagaltu da matsayin da Allah ya dora ka akai wa huwa al inzaru shine matsayi na gargadi ga mutane ai taqwihun nas bin nari shine tsoratar da mutane game da sha'anin wuta illam yu'minu in basu imani ba wa rabbaka kuma lalle ubangijinka fa kabbir ka girmama shi ai azim an ishrakil mushrikina ka girmama Allah gabarin shirkan da mushrikai suke masa ma'ana ka kadaita shi ka tsarkake shi daga shirka wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhul wa kabbirhu takbiran daidai da wa rabbaka fakabbir ibn kasir yace wa hadha as-siyaq yaqtadi annahu qad nazala al-wahyu qabla hadha to wannan hadisi idan mun lura da shi da kyau yana nuna mana cewa kafin wannan surar wata surar ta sauka kafin wannan wahayin wani wahayi ya sauka ba wannan ne wahayin farko ba an gane ko yace li qawlihi saboda fadin sa fa idhal malakul ladhi ja'ani bihi ra domin a hadisin da muka karanta manzo Allah yace sai ga mala'ikan da yazo min a kogon Hira kaga ya taba zuwa kenan da haka wannan ba shine zuwan farko ba wa huwa jibrilu shine mala'ika jibrilu hina atahu bi qawli lokacin da yazo masa da surar farko fadin Allah madaukakin sarki iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq har izwa allamal insana ma lam ya'lam ibn kasir yace thumma innahu hasala ba'da hadha fataratun to shine bayan saukar surar farko ta iqra sai kuma wahayi ya dauke thumma nazala al malaku ba'da hadha to sannan bayan haka ne sai mala'ika ya sake zuwa karo na biyu a wata ruwayar da Imam Ahmad dan Hanbali ya rawaito daga Abu Salama ibn Abdurrahman kala yace akhbarani Jabir ibn Abdullah Jabir dan Abdullah ya bani labari annahu sami'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa thumma fatara al-wahyu anni fataratan sai wahayi ya yanke min na wani dan lokaci fa baina ana amshi ina cikin wannan yanayi ina tafiya wata rana sami'tu sautan minas sama'i sai naji wani amo daga sama farafa'tu basari sai na daga ido na kibalas sama'i daura da sama فإذا الملك الذي جاءني قائد على كرسي بين السماء والأرض sai ga mala'ikan da ya taba zuwa min yana zaune akan wata kujera tsakanin sama da ƙasa fajushitu minhu sai na tsorata da shi faraqan matakan tsoro hatta hawaitu ila al-ardi har sai da na fada akan ƙasa fajitu ahli na zo wa iyalaina wa qultu lahum nace da su zammiluni zammiluni fa zammaluni nace kulillibe ni sai fuska lillibe ni wanzalallahu ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya saukar da ya ayyuhal muddaththir wannan hadisin ma kamar wanda ya gabace shi ne a wata ruwayar wanda Imam Tabarani ya fitar daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda yake innal walid ibn al-mughira sana'a li quraish ta'aman quraishawa walid dan mughira yayyo quraishawa kabaki na abinci mana ya gayyace su cin abinci balamma akalu bayan da suka ci suka koshi kala sai yace da su mata quluna fi hadhar rajul me za ku fada game da Muhammadu fa kala ba'dhum suka ce sahiru ai boka ne an gane ko wa kala ba'dhum kuma suka ce laysa bi sahirin ba boka bane wa kala ba'dhum suka ce kahinun me duba ne wa kala ba'dhum kuma suka ce laysa bi kahinin ba me duba bane wa qala ba'dhum wasuka ce sha'irun mawaqi ne wa qala ba'dhum wasuka ce laysa bi sha'irin ba mawaqi bane mana dai suka kasa hada baki akan yarfa da za su yi wa annabi shine Allah yace balil ladina kafaru fi izzatin wa shiqaqin kafirai suna cikin girman kai da saba wa juna wajen hatta sukar da za su yi maka sun kasa hada kai kun wannan yace kaza ne wannan sai yace ba kaza bane ba fa ajma'a ra'ayuhum ala annahu sihirun yuqtar a karshe sai suka hada baki suka ce ai qur'ani dabo ne tsafi ne da annabi yake hikaito shi daga wani bazancan Allah bane wa balaga zalikan zalikan nabiyya sallallahu alaihi wasallam sai wannan labari ya ishe wa annabi sallallahu alaihi wasallam fa hazana sai annabi ya bakin ciki matukar bakin ciki wa qana'a ra'sahu sai lillibe kansa saboda bacin rai wata dassara ya rufe jikinsa da mayafi ko da bargo wa anzalallahu ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya saukar da ya ayyuhal muddaththir qum fa andir har izuwa karshe to kaga wannan ruwaya ta saba wa waccan wannan tana cewa sababin saukar shine wannan yarfe da mutanen makka suka yi wa annabi bayan walid dan mughira ya hada musu liyafa ta cin abinci waccan ruwaya kuma tana cewa sababin saukar shine yankewar wahayi da kuma dawowar mala'ika jibril karo na biyu da wahayi to wannan shine abin da ababun ulumul qur'an ake kiransa da ta'addudul asbab yoso da dama sababin saukar aya yakan zamo ba daya ba abubuwa da yawa su taru sai Allah ya saukar da aya daya sai ta yi magana akan duka abubuwan baki daya idan ka dauke shi wancan ne ya dace in ka dauke shi wannan ne ma ya dace wa wannan irin yanayi malaman ulumul qur'an suka ce sai a dauka duka sabubban su ne suka jawo ayar ta sauka an yi wancan din kuma an yi wannan din domin sababi yakan iya ta'addudi ya zamo da yawa ba guda daya ba to amma idan muka duba ta fuskar riwaya wancan hadisin na farko hadisin jabir yana cikin bukhari yana cikin muslim bukhari da muslim kuma ta fuskar riwaya sun dar kowanne littafi na hadisi sanadin su ya dare na kowane malami amma wannan ruwayar tana cikin mu'jam na Imam Tabarani ruwayar Abdullahi dan Abbas daka inda za a rinjayar ta fuskar karfin sanadi to waccan ruwayar ta fi karfi amma wannan din ma kuma ba zai hana a ce ita ma din ta faru ba ina fata an gane Ibn Kasir yace humma shammara an saqil azmi wa anzara an-nasa da ubangiji yace da annabi umfa andir ta shi ka fara wa'azi tashi ka fara gargadi to daga nan ne annabi ya zage dantse ya zage damara ya ci gaba da yi wa mutane wa'azi domin Allah ya bashi izini kuma ya bashi lasisi to abin lura da kyau shine ya yan uwa kafin annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara wa'azi kafin Allah ya ce masa kai wa'azi sai da ya bashi wani umarna ba cewa je ka kai wa'azi shine umarnin da aka fara masa ba wani umarni aka fara masa suratu iqra je kai karatu abinda wannan yake nunawa duk wanda zai fadakar da mutane yana bukatar kullun ya zama cikin research kullun ya zama cikin karatu in baka sani ba je ka tambaya in baka sani ba akai maka tambaya je ka kai nazari an gane ko babu ki fada a ilimi amma mutun ya zauna yayi shirin yace komai a tambaye shi ya sani da wanda ya sanin da wanda bai sani ba shi komai da ruwanka ne wannan ba addinin musulunci bane ba annabin da ake wa wahayi sai da Allah ya ce masa yi karatu kan ka karantar an gane ko to ya kamata mu gane cewa addini amana ce dole sai abin da ka sani zakai me zaka sanar kar ka kuskura ka faɗi abin da baka san shi ba wala taqafu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula kada ka tsayu akan abin da baka da ilimi akan sa ka dora mutane akan abu na kuskure na ƙarya na san zuciya saboda kai a ce ka san komai ba wanda ya isa ya san komai a duniya babu shi ko annabawa ba su san komai ba sai abin da Allah ya sanar da su shi yasa Allah ya dunkule bayi gaba ɗaya ce wa ma'utitum minal ilmi illa qalilan kadan na baku na ilimi da haka ya kamata mu san da wannan da haka kafin ka karantar ya zama kai ma kana karatu kafin ka sani ka sanar to ya zama kai ma ka sani shi yasa ya tabbata cikin asar na Umar dan Khattab yace tafaqahu qabla an tusawwadu a wata ko kuma qabla an tasudu lalle ku nemi ilimi kan amai da kushuwa gabanni tun kan a fara ce maka malam to ya zama kai karatu kuma dan an fara ce maka malam karka yadda su nada maka rawanin girman kai kuma ka daina karatu wa kun mustafidan kulla yawmin wa za'idan min al-fiqh wasbah fi buhuril fawaid kaga dai manzo Allah Allah wahayi yake masa amma cewa wa qur rabbi zidni ilman kullun ka rinka neman ilimi kuma ka rinka addu'ar Allah ya kare ka da ilimi amma yau zaka ga da yawan mutanen da ba su da tarihi na ilimi amma kuma sun zama malamai ko kuma da yawa mutanen da za su je su karatu amma a madadin su je su karatun sun ki da haka yanzu sun zama komai da ruwanka ana tambaye su ba sa bitar ilimin ko da a ce ma sun sani kuma shi ilimi yana daga cikin abin da ba a ƙaryarsa baka da shi baka da shi in ma kai ƙaryarsa to sai ya tona maka asiri sai an gane ka da haka dai ya ƴan uwa lallai kafin ka zama shugaba a cikin al'umma to lallai ka zama malami domin yana daga cikin abin ka zama mai ilimi ka zama ɗalibin ilimi ka zama mai karatu ka zama mai neman sani domin yana daga cikin abin da yake hana mutum ya nemi ilimi shine girma yanzu kai ana ce maka wani kuma a ganka ka tafi ka je ka durkusa gaban malami ka bude littafi kai karatu ai sai a raina ka to haka shedan zai rinka nuna maka alhalin ba wani raini girma zaka kara in dai annabi Musa yana annabin Allah amma ya dauje kai tafi makaranta to waye kuma zai gagara haka in dai manzo Allah Allah madaukakin sarki zai ce da shi ka ce Allah ya kara maka ilimi to kuma waye zai rinka ganin cewa shi ya kai sidratul muntaha ta fuskar sani Allah ya sa mu gane da haka lalle dai kalubale ga dukkanin wanda zai karatu ko zai karantar da al'umma to shi ma ya zama ya karanta kada ya zama yana magana da molanka sai ya bata sai ya bata shi yasa wasu daga cikin sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura su su je wata bukata daya daga cikin su yana da raunuka a jikinsa to shikenan kuma sai janaba ta kama shi to sai ya tambayi ɗan uwansa sahabbai lokacin sallah ga janaba kuma ba ruwa ko ga ruwa amma shi bai da lafiyar amfani da shi zai iya temama a lokacin ba su sani ba sai suka ce ai tunda da ruwa dole sai kai wanka kawai yazo ya kirbawa jikinsa ruwan sanyi kuma gashi da ciwuka a jikinsa wannan shigar ruwan jikinsa sai ya sabauta masa ciwo wanda a sanadiyarsa ya mutu da suka dawo suka gaya wa annabi ga abin da ya faru wani bai da lafiya tafiyan nan da muka yi mun gamu da abokan gaba an yi aran gama da haka duk an ji masa ciwo kuma janaba ta kama shi ya tambaye mu yaya zai yi yayi temama muka ce ba zai yi temama ba tunda akwai ruwa su sun dauka temama matukar akwai ruwa ba a yinta koda a ce mutum bai da lafiya in dai da ruwa sai yayi wanka da haka sai suka ce ka je kai wanka dole sai kai wanka shi kuma yayi wanka sai ya mutu manzo Allah ya fusata yace qataluhu qatalahum Allah sun kashe shi Allah wadaran halin su amma sa'aluhi na jahilu me yasa basu tambaya ba dan lokacin da basu sani ba suka yi fatawa da molanka fa inna ma shifa'ul ayyi su'al cin maganin cutar jahilci ai shine tambaya fasalu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamun idaka Allah yake kun fa andir wa rabbaka fakabbir haji zuwa kashi ibnu kasir yace wa bihadha hasala al irsalu da wannan wahayi nabiyin ne manzanci ya tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam domin manzanci shine Allah ya aike ka zuwa wajen wani daga nan ne ake ce da kai rasul daga nan ne ka zamo mursal daga nan ne inna arsalna take tabbata akan ka idaka wa bihadha da wannan ne hasala al irsalu manzancin manzan Allah ya tabbata kama hasala bil awwalin nubuwa kamar yadda kuma da wahayin farko ne annabta ta tabbata kamar yadda na gaya mana a baya malaman ulumul qur'an suna cewa nubi'a bi iqra wa ursila bi ya ayyuhal muddaththir annabi annabtar sa an masa ita ne da iqra domin Allah ya maka wahayi kawai to yana nuna ka zama annabi in dai wahayi ne irin na annabta na a turo mala'ika to daga nan ne ka zama annabi to amma in ka zama annabi yanzu saura kujera daya ka kure matsayi yanzu sai kuma manzanci shine a ce da kai abinda aka gaya maka kaje kai ma ka gaya wa sauran mutane to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an masa annabta da iqra an masa kuma manzanci da qum fa anbir wa rabbaka fakabbir da haka fadin wa rabbaka fakabbir ai azdim rabbaka ka girmama ubangijinka ma'ana ka nisanta shi daga dukkanin shirka da dukkanin kishiyoyin da kafirai suke jingina masa ubangiji yace wa thiyabaka fatahhir kuma tufafinka ka tsarkake shi ai anin najasati daga najasa au qassirha ko kuma ka yanke shi ya daina jan kasa khilafa jarril arabi thiyabahum khuyala'a sabanin yadda larabawa suka saba a al'ada suna jan tufafin su ne a kasa dan girman kai da ji da isa to da haka sai Allah yace kai ka tsabtace tufafinka to shine wasu malamai suka fassara tsabtace tufafi anan ana nufin a wanke domin in dai tufafi ya ja kasa ai zai debi me datti da najasa to kuma mutumin da zai gana da ubangiji dole ne ya kasance cikin tsarki tsarki na zuci a matakin farko ta hanyar imani tsarki na biyu shine tsarki na zahiri na gangar jiki da na tufafi da kuma na wajen alwala a na wajen ibada an gane ko to da haka tunda larabawa wanda annabi ɗaya ne daga cikin su suna jan tufafi a kar kuma shi ma akan hakan yake a farkon lamari shi yasa to yanzu ake so a sauya masa akala a dora shi akan tafarki madaidaici akan tarbiya ingantacciya ta samun tsarki domin fuskantar ubangiji subhanahu wataala wajen bauta masa to da haka dukkanin waɗannan ma'anoni guda biyu za su shiga ka wanke tufafin naka sannan kuma ka yanke shi ya daina jan kasa da haka malamai sun kafa hujja da wannan ayar ta wani bangare daga cikin bangarorin tafsiranta kan cewa tufafin musulmi bai halatta ba ya rinka jan kasa musamman namiji kamar yadda hadisai da yawa suka nuna azalla yace la yanzuru Allah ila man jarra thawbahu khuyala hadisin bukhari Allah baya kallo kallo na rahama ga din namijin da ke jan tufafin sa a kasa saboda girman kai a wani hadisin mazalla yace izarul mu'mini nisfu saqaihi tufafin mu'mini namiji ya tsaya a daidai kaurin sa in ya wuce kauri ko to kar ya wuce idan sawo ololuwar inda aka bawa namiji dama ya saki tufafi ya kai shine zuwa idan sawun sa an gane ko to da haka wannan ayar wa rabbaka fakabbir cikin daya daga cikin tafsiran da malamai suka yi mata shine a yanke tufafi na da namiji kada ya zama yana jan kasa amma ya mace kuwa ita tufafin ta zai ja kasa an gane ko azalla sallallahu alaihi wasallam ya ce da mata gurin kasakin tufafin ku yana jan kasa ya zama abin da zai ja kasan ma ya zama ya kai zira'i shine daga kan babban dan yatsa zuwa kafada wajen yadi nawa kenan ya zama a kasa an gane ko da farko manzo Allah ya ce su rinka jan daidai da dani daya dani daya dani daya ko ya zama haka ko ya zama daga nan zuwa guyu hannu to sai daya daga cikin matan sahabbai ta ce to ai in mun zo tsallaka kwata idan tankashifu aqdamuhunna kafafuwan maza su rinka fitowa maza su gani kuma kun san daman maza yan zaman titi yan zaman gefen kwalta galibi a gefen kwata suka fi tsayawa inda in mace ta zo ta daga kafar ta za ta tsallaka to za a ga kafar saboda tsabar sa ido to shine mata suka ce to ai in mun zo tsallaka titi mun zo tsallaka kwata muka daga kafa to ai in dai dani daya ne zai ja kasan ai kafar za ta bayyana mata maza za su gani sai maza Allah yake idan yurkhina zira'an wala yazidna alaihi to in haka ne mata su rinka jan abin da ya kai zira'i daya a karnar tufafi amma kai ya wuce haka to sannan aka tambaye annabi to kuma ai zai rinka shiga kwatani za ta zo wucewa ta kwata za ta wuce ta bola za ta wuce ta juji duk wannan zanin ko gelan ko kaza ko hijabin zai ja kasa in kuma ta zo yin sallah sai ta tsaya tana ta wanke wanke zai za ta sha wahala sai annabi ya ce an yafe da haka ita tufafin mace ko kwata ta shiga ta wuce in ta zo sallah ba sai ta koye faruwa ba kai sallah da kayanta haka an ban mata sabanin kai kuwa kai in kai namiji ne ka ja tufafin ka a ƙasa kuma ka zo sallah to hasali ma sallar ba tai ba Allah baya karɓar sallar mai jan tufafin sa a ƙasa namiji saboda zai wahala ka rabu da najasa da ka maganin kar aika a soma a kiyaye kawai shine ma'anar wasu ya baka fatahir shine malai yace anin najasati aw qasirha khilafa jarril arabi siyabahum khuyala'a farubbama asabatha an najasatu yoso da dama idan mutun yana jan tufafin sa a ƙasa to najasa za ta taba al-imam al-awfi ya rawaito daga abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas yace ya'ani la takun siyabuka allati talbasu min maksabin ghairi da'ibin a wani tafsirin abinda ake nufi da ka tsarkake tufafin ka ma'ana ka sa tufafi na halal karka kuskura ya zama cewa kana sa tufafi na haram ya zama ka samu kudin haram kuma ka dinka tufafi da shi to wannan yana daga cikin abin da ke janyo Allah ba zai karbi ibadar ka ba saboda cikin abin da ya zama sharadi ga wanda zai bautawa Allah sai ya zama cikin tufafi to shi ma tufafin dole ya zama mai tsarki tsarki daga najasa da kuma tsarki daga dukkanin wata almundahana da haka lalle ka sanya tufafi na halal kada ka sa tufafi na haram domin sanya tufafi na haram na iya sa ko kai sallah ko ka cika dukkan sharuɗan sallah kama daga tsarki alwala tsarkin niyya kuma hakan yasa Allah bai karbi sallah ba domin satarul aura rufe tsaraici a wajen ibada sharadi ne na karb na ingancin ibada to idan ya zama wannan sharadin bai inganta ba ya zama an yi shi da abu na haram to zai hana Allah ya karbi ibada domin yana daga cikin dalilan da ke sa Allah ya ki karbi ibada ko dai mai yin ta ya zama yana cin haram ko dai yana tufafi da haram an gane ko ko yana guzurin haram thumma zakara rajula yuqilu safara ash'asa aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama ya rabbi ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghuzziya bil haram fa anna yastajaba la tufafi haram abinci haram abin sha haram guzuri haram azala yace to taya za a sawa irin wannan abin nufi mutumin da yake dama dama cikin haram Allah baya karba ibadar sa to da haka Allah subhanahu wataala anan yana gaya wa annabi cewa ka tsarkake tufafin ka to wannan yana daga cikin irin abin da malaman tafsiri suke cewa al-khitabu muwajjahun ila an-nabi wal muradu bihi ummatu ba da annabi ake ba da mu daidai kun mabiyan sa ake shi kan Allah ya tsarkake shi tun tasowarsa tun yarintarsa alam yajidka yatiman fa awa wajadaka dallan fa hada wajadaka a'ilan fa agana alam nashraha laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak mana Allah ya ba manzo Allah kulawa tun yarinta da ka ire-iren waɗannan daudodin daman ba su taba shi ba an gane ko wadansu malaman suka ce a da annabin ake kai tsaye ai lokacin kafin annabta ne to kafin annabta annabawa zaka samu suna rayuwa da mutanen garin su rayuwa ta mutuntaka amma dai babu me babu shari'a babu wahayi tunda ba a riga an fara musu wahayi ba shine ma'anar wajadaka dallan fahada Allah ya tadda kai babu shari'a a tare da kai amma akwai mutuntaka akwai girma akwai dattako amma dai duk da haka babu wahayi da haka waɗannan abubuwan baka san su ba sai daga baya ne kuma sai Allah ya sanar da kai wannan ya nuna in dai annabi sallallahu alaihi wasallama za a ce ya tsaftace tufafinsa to min babu aula mu ya kamata a ce mu tsaftace tufafin mu ko ba haka ba in dai annabi za a ce da shi ya ci halal to min babu aula mu za a ce mu ci halal shi yasa manzo Allah a hadisi yace inna Allah amara almu'minina bima amara bihil mursalina, Allah ya umarci mu'minai da abin da ya umarci manzani da shi. Me abin da Allah ya umarci mu manzani shine cin halal. Yace ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa amalu saliha inni bima ta'maluna alim. Ya ku manzanni ku ci daga tsarkaka na halak malak, kuma ku aikata aiki nagari, ni ina sane da abin da kuke yi. Kaga wannan umarin na manzanni ne, ya ayyuhar rusulu. Sannan sai kuma aka ce ya ayyuhal ladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budu. Kaga ar-rusulu kulu min at-tayyibati, ya ayyuhal ladhina amanu kulu min tayyibati, duk umarin daya ne. Sudaka Allah subhanahu wa ta'ala yace wa siyabaka fatahhir. A wani kaulin na malamai suka ce kalmar siyabu anan ana nufin al-qalbu, zuciya. Wa siyabaka fatahhir, ka tsarkake zuciyarka, domin yana daga cikin sunayen da Larabawa suke kiran zuciya da shi, shine as-siyab, tufafi. Shine wani mawaki yace wa inni bihamdillahi la thawba fajirin labistu wala an gadaratin ataqannau. Yace ni kan nagode wa Allah, la thawba fajirin labistu, ba ni da mummunar zuciya. Wala an gadaratin ataqannau, kuma ban lulluba da yaudara ba. Da haka Larabawa sukan ce da zuciya as-siyabu. Da haka wasu malaman suka ce anan umarni ake wa Annabi da tsarkin zuci. Suka ce domin a baya magana tsarkin zuciya bai gabata ba, kuma tsarkin zuciya shine matakin farko. An gane ko? Izil mar'u lam yalbas thiyaban min at-tuqa taqallaba uryanan walau kana kasiya. Suka ce izil mar'u, indai mutum lam yalbas thiyaban min at-tuqa, bai da zuciyar tsoron Allah, taqallaba uryanan, tsirara yake tafiya, wa in kana kasiyan, koda da tufafi a jikinsa kuwa. Da haka Ibn Kasir yace wa qala Ibn Zayd, Ibn Zayd yace wa kana al-mushrikuna la yatadahharuna, su mushrikai ba sa tsarki. فأمره الله تعالى أن يتطهر. شيسا سي الله يأمرتي شي كما أنبي ده تركي وأن يطهر ثيابه كما يتركك يتفافنسا. وهذا القول اختاره ابن جرير ونم مغنر كتشي ابن جرير الطبري يطابع. وقال سعيد ابن جبير, سعيد دن جبير يتي وثيابك أي وقلبك ونيتك فطهر, زوتي يرك دنيك كتركك يسو. وقال محمد بن كعب القرظي والحسن البصري وقلوك فحسن. وإنما لم يقل أبيه محمد بن كعب ده حسن البصري سوف ما سكتي أبني في كتوتة أبي أنك سكتي أبي أما أنا كرن سدى الثياب ده كما أنر وقلوك فحسن أبي أنك كتوتة تاسو بنجي ورجزة سوف ما قمك فهجر كقولة يمسو ما ليتي ورجز فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالأوثان. Kalmar rujuz, Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya fassara rujuzu da al-awsan, gumaka. An gane ko? Da haka Ubangiji yace fahjurka, kaurace musu, aidum ala hajariha, ka dawoma akan kaurace wanda kake musu. Dama manzo Allah mai kaurace musu ne, da haka ka ci gaba da abin da kake na kaurace wa gumaka. Ibn Kasir yace wa qala Ali ibn Abi Talha an ibn Abbas wa rujuzu wa huwa al-asnam fahjur. Rujuzu su ne gumaka, da haka Ubangiji ya ce fahajur a kaurace musu. To da wannan ne malamai suka ce anan Allah bai ce kar a bauta musu ba, sai ya ce a kaurace musu, wanda kalmar kauracewa ta fi kalmar kar a bauta wa fadin ma'ana. Akwai mutumin da ba bautar gumaka yake ba, amma yana inda ake siyarwa, majalisarsa ce ta hira, to kaga bai bi umarnin fahajur ba. Shi yasa sayyidina Umar dan Khattab, ba yadda kiristoci ba su yi ba a Baitul Maqdis lokacin da yake halifa, lokacin da yaje ya karbi kullun masallacin Qudus daga hannunsu, ba yadda ba su yi masa gayyace shi coci dan yaje ayi liyafa a girmama shi, yace mu ba ma shiga coci. Inna la nadkhulu kana'isahum, mu ba ma shiga cocinsu. Imamul Baihaqi ya rawaito wannan daga Aslam. Aslam yaran sayyidina Umar ne mai masa aiki, yace lokacin da muka isa Qudus da Umar dan ya karbi kullun masallacin Qudus daga hannun kiristoci, a lokacin kiristoci ne suke rike da wajen, ba Yahudawa ba, yace sai suka ce masa mun shirya maka abinci saboda kayo tafiya tun daga Madina akan abin hawa, ka gaji kaza kaza ka zo ka ci abinci a cocin mu kaza kaza, domin cocin shine wajen da yafi ko ina kawa da kyau saboda yadda suke kawata shi. Akai akai Umar yace ba za mu shiga ba, saboda a ciki akwai gunkin Nana Maryamu, gunkin Annabi Isa da suka yi, da gunkin kaza kaza. Dake inna la nadkhulu kana'isahum min ajli at-tasawir allati fiha. Kaga wannan yafi cika ma'anar wa rabb wa rujza fahjur, ka kaurace musu. To haka nan wanda ya daina bauta kuma ka zaka ce ya kaurace musu. To amma dai wanda kwata kwata ko kusanta su baya yi, yafi kaurecewa sama da wanda ya bautace kawai baya yi amma yana tare da su. To sannan malaman usulul fiqi suka ce duk abin da Allah yake so ya hana shi kwata kwata, kuma duk abin da shi kan akai gare shi akwai muqaddimat. To Allah baya cewa kar a yi, sai dai yace kar a kusanta. Shi yasa suka fitar da ka'ida annahyu anil iqtirab aw kadu min nahyin fi'l, a ce kar ka kusanci abu yafi a ce kar ka aikata shi. Yanzu kamar dukiyar maraya, sai Allah yace wala taqrabu malal yatim, amma da din yace wala ta'kulu malal yatim, duk da ya faɗi hakan shi ma, amma dan ya nuna maka zaka iya kusantar dukiyar baka ci ta ba, amma daga nan kuma sai kai me, sai ka fada ci. Ko sanin cewa kai baka da cikakkiyar amanar da zaka rike, to kakka karba, domin daga nan ne ake fadawa me maganar bari ranta, daga nan ne kuma in an ranta sai ai bulun bukui shiru. Wai mallan ya ci shiruwa, to kar ai. Haka nan zina, a madadin Allah ya ce kar ku yi zina, wala tazunu, sai ya ce wala taqrabu zina, kar ma ku kusance ta, saboda akwai abubuwan da mutum zai iya yi ya gamsu ba tare da sai ya kai ga yin zina ba, to su ma ba a so. Maganin kar ai kar a so ma, domin daga nan ne kuma ake fadawar me zina. Haka ke sa Allah ya ce wala taqrabu zina, ko kusanta zina kar ku yi. Kallo irin wanda zai ja sha'awa tsakaninka da macen da bata halatta gare ka ba, kar ka yi. Hira wacce za ta bude kofar da komai zai iya faruwa, kar ka bude ta. Sabo wanda zai ja wani abin da zai gudana, kar a yi, domin zina tana da shimfiɗa guda shida kafin a kai gare ta. Nazaratun fabtisamatun fasalamun fakalamun famaidun falikau, farko a ga juna, sai a ranka ka ji tayi maka, ita ma ta ji kayi mata, shine matakin farko. An-nazaru sahmu shaytan, wannan shine kibiya farko da shaytan yake jifan mutane da ita, ko ya jefu namijin da macen, ko ya jefu macen da namijin. Da ya kyalla idan ka ka hangota, sai ya darsa maka wani abu kuma a zuciya game da ita. Fabtisamatun, sai kai mata murmushi ko tai maka. Fasalamun, sai a gaisa, hi hi, an gane ku. Fakalamun, sai kuma zance gudana, an fara saba, ni ko kaman na san ki, ni ma kaman na san ka. To kaga kofa tana ci gaba da budewa. Fa maw'idun, sai ai alƙawari, to ina kuma zamu hadu. Falika'un, sai a hadu, to shikenan. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Abu Huraira yake al-ainanu tazniyani, al-ainani tazniyani wa zinahuma an-nazaru. Idan dina bi suna zina, zina ido shine kallo, irin wanda Allah ya hana. Wa yadani tazniyani, hannu bi suna zina, wa zinahuma al-batashu, zinar hannu shine tabawa. Wa rijlani tazniyani, kafafuwa biyu suna zina, wa zinahuma almashyu, zinasu shine su taka su kai ka inda za a yi zina. Sai annabi yace fa yusaddiqu zalika alfarju aw yukazzibuhu, kololuwar kuma shine farji, ko ya gaskata ko ya karyata. Mana idan mutum yayi kallon da shi saba wa shari'a, yayi zina ido, in yayi taba yayi zina hannu, in ya taka yaje yayi zina kafa, amma tare da haka ita wannan zinar ba ta da haddi. Wace ce mai haddi? Zinar farji da farji, an gane ko? Wadaka dai wannan yana da cikin muqaddimatul zina. Shi yasa Allah yace wala taqrabu az-zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wadaka anan ma ubangiji yace wa rujza fahjur, lalle guma ka ka kaurace musu. Wala tamnun tastakthir, kada kai kyauta dan ka nemi dadi, an gane ko? Yana daga cikin al'adu na Larabawa, sun kasance idan mutum yana so dan uwansa ya masa alheri, to ba zuwa yake ya roke shi ba irin yadda mu muke, kawai ka daka ka samu ko ka tafi gidan wani, kai ta dab kai ta sallama, sai ya fito maganar kawai ya baka. To su ba sa haka, saboda kawaici irin na Larabawa. A'a, idan Balarabe yana son dan uwansa ya taimake shi, su yadda suke yi, to shi kuma sai ya kawo karamar kyauta. In na kauye ne sai ya taho da zakaran sabaya daya, ko ya taho da daddawarsa, ko ya taho da tsuntsiyarsa ta kwakwa da talaushi. To da ka ganshi kai kuma sai ka dau haske, ma'ana gari yayi zafi, dan uwanka yana neman taimako, ya kawo maka tsuntsiya guda daya. Kai babban attajiri, me zaka yi da tsuntsiya? Kullun gidanka ko duk sati sai an yanka rago, me zaka yi da zakaran sa kwaya daya? To amma wata alkunya ce, tafi a ce ka zo ka ce wa mutum bani, domin a cikin bani kai tsaye akwai zubar da mutunci, akwai karancin kawaici. Amma yayi maka kyauta a fakaice dan kai ma ka bashi, to wannan yana nuna akwai kawaici. Ko da akwai bukatar, to amma akwai ne kawaici, akwai rike mutunci. To wannan shine al'adar Larabawa. To shi na kauye idan ya kawo karamar kyauta, in ya tashi tafiya shi kuma sai a yi masa babbar kyauta, haka ake yi. Idan dan uwanka yazo daga kauye sai ya kawo maka zakara, to kai kuma kamata yayi in zai tafi sai ka kawo bandir na 1000 sai ka bashi 100,000 kenan. Kaga zakaran da bai wuce 10,000 ba ya jawo masa 100,000. Wasu suna haka. Kuma yin hakan a musulunci ba laifi bane, ya halatta. Shi abin da ya maka a matakin farko sunansa kyauta, kai kuma abin da kai masa a mataki na biyu shine tukuici. Shine Bahaushe yake cewa yaba kyauta tukuici. To da wannan zaka gane Bahaushe ya faɗi abu amma baya aikata shi ta wannan fuskar. Domin mu tukuici dan aiki ake ba, amma asalin tukuici wanda ya kyauta ake bawa. In ni na baka naira 10 kai kuma sai ka bani naira 1000, to dubun ka sunanta tukuici, tawa kuma sunanta kyauta, shine yaba kyauta tukuici. Shine manzo Allah yake man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, duk wanda ya muku alheri ku yi masa tukuici. Ashe kaga alherin na mai kyautan ne, tukuicin na mai kyautan ne, ba na dan aike bane ba. Da haka shi yasa wani da annabi ya aike shi, da yaje sai aka babbashi abubuwa, da ya dawo sai ya ce to naje ga abin da suka ce in kawo maka wannan kuma nawa ne, sai annabi ya bata rai yace ya zan aiki mutum kuma ya dawo ya ce min wai gani ga wani abu an bashi, me yasa baka zauna a gidan babaka ko gidan babanka ba a kawo a baka? Da haka a ka'ida shine idan aka aike ka sai aka yi maka tukuici, to ba fa ba naka bane ba, dakkuwa zaka yi ka kawo wanda ya aike ka, dakkuwa zaka yi ka kawo masa. Na sani in ya ga dama ne sai ya yi me, sai ya baka, domin ta yi lokacin da zaka tafi ma ya baka kudin mota, to kuma ka cinye kudin motar sa, kuma ka cinye masa ga mari ga tsinka jaka, ai abin yayi yawa ko? Da haka dai akwai tukuici a musulunci. To amma manzo Allah ne kadai Allah ya cire shi a wannan ka'idar, shi an hana shi yayi kyauta dan ai masa kari. Shine Allah ya ce wala tamnun tastakthir, kar kai kyauta dan neman dadi. Abdullahi dan Abbas yace wannan ayar ta ke banta da Annabi sallallahu alaihi wasallama shi kadai banda daidaikun al'ummarsa. An gane ko? To amma idan ba Annabi ba, malamai suka ce duk wanda yake kyauta in an masa tukuici ya karba bai yi laifi ba. Balma Hasani Ibn Hazm yace duk mutumin da kai wa kyauta irin wannan da niyyar yayi maka kari sai bai ma ba, kana da dama ka dawo ka karbe kyautarka. Yanzu da mutumin kawai zai zo ya kawo zakaransa kwana ɗaya biyu sai ya ce to zan koma, sai a ce to a sauka lafiya, ba a bashi komai ba, sai ya ce to zakaran nan ƙwaryar da ta je ta dawo. An gane ko? Da haka malamai suka ce wannan ba laifi ba ne. Shine ma'anar wala tamnun tastakthir. Malai ce bin raf'i halun, kalmar wala tamnun tastakthiru an karanta da rufa, tastakthiru bin raf'i halun hali ne, ay hala kaunaka tastakthiru, ay la tu'ti shay'an litatluba akthara minhu, karka bayar da abu dan abaka sama da shi. Wa hadha an-nahyu, malai yace wannan hani, allazi huwa at-tahrimu, wanda ma'anarsa shine haramtawa, khasun bihi sallallahu alaihi wasallam, yake bace annabi ne shi kadai. Idh yaharumu alaihi ay yu'tiya shay'an, domin shi manzo Allah ya haramta gare shi ya bada wani abu, wa yantaziru iwadahu, kuma ya nemi ai masa a kawo masa wani a madadin sa, ko kuma ya zama ai masa kari. Li'annahu ma'murun bi ajmalil akhlaqi, domin shi manzo Allah an umarce shi da yin mafi kyawun dabi'a. Idan kai kai hakan aka baka, ba mummunar dabi'a kai ba, amma ba kai abin da shi yafi kyau ba. To shi ku annabi saboda girman sa kullun Allah yana so yayi babba, domin babba sai babba. Wa ashraful adabi, kuma an umarce shi da ladubba mafiya daukaka. An gane ko? ubangiji yace wali rabbika fasbir, kuma kai hakuri game da ubangijinka, ai alal awamiri wan nawahi, bisa ga umarni da ya maka da hanahani. In babu hakuri dan adam ba zai iya bin Allah ba, kuma Allah ya san ya dora wa dan adam abu mai wahala a tattare da shi. Babu abin da yafi wa dan adam wahala sama da kace masa yi bari, saboda ita zuciya sangartacciyar halitta ce, ba ta son umarni da hani. Ita zuciya ta fi son a batta tai abin da take so, rai dangin gora ko? To shi kuma Allah bai yi alƙawarin zai bar zuciya haka ba, bai yi alƙawarin zai yi halitta ya zirawa halittar ido ba. A yi hasabul insanu an yi turaka suda, dan adam yana tsammanin za mu yi shi mu zira masa ido mu bar shi sasakai, wannan ba zai yi ba. Da haka Allah ya yi alƙawarin, sai ya ce ku yi, sai ya ce ku bari, kuma ya san ku yi ku bari din nan abu ne mai wahala. To bisa ga tausayawarsa, bisa ga rangwamansa, tare da ya isa yi hakan, amma kuma yake ba ku haƙuri. Wannan yana daga cikin kyawun shugabanci, tausayi na shugaba. In ya dora maka doka ba ya ce da ƙarfin tuwo sai ka yi ba, a'a, yana rarrashinka dan ka yin cikin daɗin rai, cikin lalama. Kaga dai Allah shi ya isa ya ce dole a yi, kuma dole a yi, amma yana cewa a yi haƙuri. Da haka shugabanni ya kamata su koyi irin wannan ɗabi'a, magidanta su koyi irin wannan ɗabi'a, iyaye su koyi irin wannan ɗabi'a. Ba abin da zai rage ka in ka ce da talakawanka ku yi kaza, Allah ya muku albarka, ku yi kaza dan Allah ku yi haƙuri. Me kasawa? An gane ko? Ba kowane lokaci umarni da zara ido yake amfani ba, bal umarni da lalama da rarrashi yafi sama da umarni da me? Zara ido. Zara ido. Ya kamata mu fahimci wannan. Me zai rage ka lokacin da kace matarka ke ku baiwa Allah ki kaza mana, Allah ya miki albarka, dan Allah dan mi komin ruwa. Akwai wanda zaka ga sun saba, ko ƴaƴan su ne, in zai ce wa dan sa ya ba sai ce dan Allah yi min kaza. To wani sai ya rinka ganin kamar karanta ce, ba karanta bace ba, kyawun shugabanci ne, iya gudanarwa ne. Da haka Ubangiji subhanahu wataala ya san annabawa ba masu kangare masa bane ba, masu gaggawa ne wajen bin umarnin sa. Yusari'una fil khairati wa yad'una raghaban wa rahaban wa kanu lana khashiyin. Amma tare da haka sai ya ce ku yi hakuri, ku yi hakuri. Da haka Ubangiji anan yana rarrashin manzon sa sallallahu alaihi wasallam da dukkanin daidaikun al'umma kan umarni da hani da aka yi, dan mu jure wajen bi. Kuma wannan yake nuna maka in babu hakuri ba za ka iya komai ba a duniya. Ita kanta ibada sai da haƙuri, bin umarnin sai da haƙuri, gujewa hana-hanan sai da haƙuri. To shi yasa a wajaje da yawa Allah yakan ce da annabi fasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina wasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil huti. An gane ko? To haka nan anan yace da shi wasbir li rabbika fasbir, dangane da sha'anin ubangijinka fa sai kai haƙuri. Daidai da wasta'inu بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وبنجي يجي فإذا نقر في الناقور إذا أكي بوساء تشنكه ما ليجي نفخ في الصور زاء بوساء تشنكه وهو القرن كلمة الناقور شيني دي الصور كما شيني القرن كهو النفخة الثانية نم بوساء تبي أكي نفي يومن بوساء بي زاء أولي قول ما نميسك تي بوساء أكو زاء. Busa ta farko ita ake kira da busa ta mutuwa, busa ta biyu busa ta tashi. Shine Allah ya ce wa nufika fi suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah thumma nufika fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun. Za a yi busa ta farko nafqatu as-sa'iqi, busa ta mutuwa, sannan kuma sai a yi nafqa ta biyu shine nafqatu al-ba'th, busa ta tashi, wanda tsakaninsu shekara 40 ne. A hadisin Muslim Abu Zarul Gifari ya tambaye annabi kam bainan nafkataini, nawa ne tsakanin busar farko da busa ta biyu? Manzo Allah ya ce 40 sana, shekara 40 ce. Abin nufi kenan ko kai ne na ƙarshen mutuwa a duniya sai ka shekara 40 a kabari za a tashi kiyama. To akwai waɗanda yau Allah kadai ya san adadin shekarun da suka yi a ƙasa, irin su annabi Adamu, mulamulan shekaru suna ƙasa. An gane ko? To amma da ke daɗi ake ji a aljanna ne ba wata damuwa. Wa yawma taqumu as-sa'atu yuqsimu al-mujrimuna ma labisu ghayra sa'a. Kafirai an tashi al-kiyama, idan aka tambaye su nawa kuka yi a duniya sai su ce bai wuce awa ɗaya ba, saboda duk daɗin da suka ji a duniya wuyar kabari ta mantar da su. amma su kuma mu'minai idan aka tashi alkiyama diddadewar da suka yi sai su ga kawai kamar gangadi suka yi. Qala kam labistum bil ardi adada sinin, qalu labisna yawman aw ba'da yawm, za a ce da su shekara nawa kuka yi a cikin ƙasa a kabari kenan. Qalu sai su ce labisna yawman aw ba'da yawm, kai wuni ɗaya ne ko anya ma mun cika wuni? Domin kana cikin ni'ima da jin daɗi, lokaci sai ta tafiya baka ankara ba, ba za ka san an yi kaza ba, nan ku an yi, sai ka je kai kwanaki da yawa, amma sai ka ɗauka bai wuce sati ɗaya kai ba, saboda kana cikin jin daɗi. Ka gwada idan ka kwana da daddare kai bacci a ɗaki mai AC, ba sauro, ba hayaniya, sai ka ga anya daren nan ku ya kai awa 12, sai ka kamar kyauta a ido. Amma ka kwana cikin sauro, baka da lafiya, kila kana kankare, kila kana ciwon haƙori, kila kana ciwon kunne, sai ka ji kamar sai da aka yi shekara gari ya waye, daren ya yi tsawo. Wannan ita ce ɗabi'a, in ana cikin jin daɗi lokaci ba a ganin yawansa, in ana cikin wahala kuma lokaci sai a ta ganin tsayinsa da yawansa. Da haka dai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce za a yi busa a cikin ƙaho, fa idza nuqira fi naqur, idan aka yi busa a cikin ƙaho. To a nan malamai suka ce idza harfu shartin ne, in aka yi busa a cikin ƙaho, to me jawabin idza? Wasu malaman suka ce babu shi a nan, Allah ya shafe shi, sai dai ka neme shi a wani waje a ayun alqur'ani. Suka ce kamar inda Allah ya ce fa idza nufiqa fi suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala yata'alu, kaga fa idza nuqira fi suri, fa idza nufiqa fi suri daidai da fa idza nuqira fin naqur, an gane ko? To a nan sai ba a faɗi me zai faru ba, a can sai Allah ya ce fala ansaba bainahum yawma idhin wala yata'alu. In dai aka riga aka yi busa a cikin ƙaho, to ba wane ya san wane, ba wane aminin wane ne, ba wane mijin wance ne, ba wane uban wane ne, duk dangantaka ta warware, duk wata alaka ta gudu. Da haka ka rinka tunanin ma ka san wane zai tsaya ma a duniya ne, amma a lahira ba sanayya, fala ansaba, ba salsala, ba dangantaka, ba wane shugaban ƙasa ne, wane chairman ne na local government, wane sanata ne, duk wannan title din na duniya ne, ba wane mai martaba ne, mai daraja ta daya, ba wane malam ne, ba wane alaramma ne, ba wane PhD holder ne, ba wane professor ne, duk ba wannan. Mutane yanzu sun zama daya, kama bada'ana awwala khalqin nu'iduhu, yadda ka zo duniya ba title, haka za a tashi kiyama ba title, title din ya gudu. Ba wannan ba ma, kai hatta jikinka ya koma asalin yadda aka yi shi, kaciyan nan da kake gani a duniya akai maka ita, da ka je lahira ai mu busa a cikin ƙaho, warewa za ta yi, ai ba da ita ka zo ba. Haka manzo Allah yake yusharun nasu hufatan uratan gurulan buhuman, manzo Allah yake za a tashi mutane hufatan, ba su da takalma a kafarsu, uratan babu tufafi a jikinsu, duk tsirara, gurulan duk kaciya ta warware ta koma loba, buhuman ba komai a hannunsu. Sai manzo Allah ya karanta wannan aya kama bada'ana awwala khalqin nu'iduhu wa'adan alaina inna kunna fa'ilin. Da haka wannan shine jawabin idza, kamar yadda wasu malamai suka faɗa fala ansaba bainahum yawma idhin wala yata'alun, shi zaka aro sai ka kawo nan a wajen fa idza nuqira fin naquri, daidai da fa idza nufiqa fis suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala yata'alun. Amma waɗansu malaman suka ce a jawabin idza din anan zaka kalace shi fa'idha nuqira fin naquri fadhalika yawma idhin yawmun asir, daka fadhalika yawma idhin yawmun asir, suka ce shine jawabu, in aka yi busa a cikin ƙaho to fa wannan rana, rana ce mai wahalar gaske, wannan rana, rana ce da babu sauki a cikin ta, an gane ko? To abinda wannan yake nunawa lalle tashin alkiyama ba abun wasa bane ba, duk wata wahala da dan adam yake kuka a yau, to mun tabbace in an hada da wahalar da za a fuskanta a ranar tashin alkiyama, kamar yadda manzo Allah ya faɗa cikin hadisi masu yawa, kamar yadda ayoyi suka bayani a wajaje da dama, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a wannan rana za a kusanto da kwallon rana, tsakaninsa da kan mutane bai wuce mil ɗaya ba. Wasu malamai suka ce milul masafa, mil ɗaya na tafiya ake nufi, an gane ko? To ko mil ɗaya ne na tafiya, ba wani nisa ne da shi ba, yanzu ku tambayi masana rana tsakaninta da duniyar mutane mil nawa ne, miliyoyin milamilai ne. Amma duk da haka in ana rana ana zafi, sai ka rasa inda zaka sa kanka, ba kai mutum ba dabba, sai kaga tana shiga cikin kazanta tana neman sanyi. Kaga kare ya shiga kwata, kaga kyanwa ta shiga waje mai danshi, kaga abubuwa masu, kaga kanka hula ba za ta iya zama ba saboda zafi. Dukkan gigi ce ka furgice a lokacin farana tsakaninka da ita tafiyar tana da nisa, to ina kuma in ta dawo kusa. Wasu malaman suka ce abinda ake nufi ma da mil shine mashiyin kwalli, wannan dan tsinken da ake sa kwalli da shi, shi ma larabci sunansa mil, da haka wannan mil din ake nufi. Shi yasa annabi ya ce mutane za su shiga wahala, wahalar da ba wanda isa ya jure ta, babu kowa sai ya sha wahala, in banda annabawa da Allah zai keɓance da waɗanda manzo Allah ya faɗa sakamakon kyawawan ayyukansu, Allah ka samu cikin su da rahamaka, ai musu inuwa da inuwa al'arshi. Annabi ya ce mutane za su yi gumi, wani guminsa ya kama shi iya idan sawunsa, wani guminsa iya ƙaurinsa, wani guminsa iya gwiwarsa, wani guminsa iya marasa, wani guminsa iya cikinsa, wani iya kirjinsa, wani iya wuyansa, wani ma guminsa ya shanye shi. Gwargwadon sabanka da mummunan aikinka, gwargwadon wahalar da zaka sha, gwargwadon wahalar da zaka sha, gwargwadon gumin da zaka yi. Kaga fa zalika yawma idhin yawmun asir, wannan rana tana da wahala. An gane ko? Wannan wuni wuni ne mai tsanani. Alal kafirina ghayru yasirin, ba mai sauki bane a wajen kafirai, yana da matukar wahala. Qala ibn Abbas wa Mujahidin wa Sha'bi wa Zaid ibn Aslam wa Hasan wa Qatada wa Dhahhak wa Rabi' ibn Anas wa Suddi wa ibn Zaid, duk waɗannan malamai da muka karanto sunayen su cikin sahabbai da tabi'ai, suka ce annaquru asuru, an gane ko? Wa huwa ka hay'atul qarni. Qala ibn wa qala ibn Abi Hatim, sai kawo hadisi da sanadi har zuwa ibn Abbas, yace annaquru fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kaifa an'umu, tayaya zan sake in ji dadi, wa sahibul qarni qadil taqamal qarna, alhalin mala'ikan da Allah ya bawa kahon busa ya riga ya dana kahon a bakinsa, shine mala'ika Israfilu. Wa hana jabahatahu, ya dan rankwafar da goshinsa, jira yake kawai a ce busa ya busa, ya gama shiryawa. Yantaziru mata yi umar fayanfuhu, jira yake lokacin da za a yi masa umarni ya busa. Fa qala ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sai sahabbai suka ce da annabi da ya faɗi haka, fa ma za ta amuruna ya rasulullah, to da me kake umartar mu kuma mu yi ya ma'aikin Allah? Qala sai yace qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil, ala llahi tawakkalna, wurin ka yawaita ambatan hasbunallahu wa ni'mal wakil, ala llahi tawakkalna, wannan yana sa dukkan wata wahala ta zo mutum cikin sauki. To cewa wa zalika yawma idhin yawmun asid, ay shadidun alkafirina, wannan muni yana da tsanani akan kafirai, shine su da kansu kafiran za su ce yaqulu alkafiruna hadha yawmun asir, kafirai da kansu za su ce maka wannan rana ce mai wahala. Shine Allah ya ce alal kafirina ghayru yasir, ai ghayru sahalin alaihim, ranar ba ta da sauki a gare su. Nan kafirci da ake nufi, malamai suka ce kafirci da dukkanin ma'anoninsa, kafirci babba da kuma kafirci karami. Babban kafirci shine wanda bai ma shiga musulunci ba, kafircin sa babba ne, shirka yake yi, bautar wani Allah yake, wannan babban kafiri ne. Akwai kuma karamin kafiri, musulmi amma mai aikata kaba'irul zunub, ya yarda da Allah yana sallah kuma yana zina, ya yarda da Allah yana sallah kuma yana cin riba, ya yarda da Allah yana sallah kuma yana shaye-shayen kayan maye, ya yarda da Allah kuma yana sallah yana sabawa iyaye, wannan kafiri ne amma kafirci karami. Domin al-kufru kufran, kufrun akbar da kufrun asgar, kafircin bi ne, akwai babba akwai karami. Shi yasa manzo Allah ya ce mata kafirai ne, suna kafirci, sai aka tambaye shi ayakfurna billah, kana nufin suna kafircewa Allah, suna ridda suna fita daga musulunci? Sai annabi ya ce a'a, yakfurnal ashira, suna kafircewa maza, ma'ana kafircin su ba babban bane karamin ne. Menene kafircewa maza da mata suke? Shine butulce musu, namiji ya kokari ya kyautata wa matarsa amma daidai da nagode bai isa ba, ko kuma duk ranar da ya mata ba daidai ba bayan ya dau tsawon lokaci yana kyautata mata, sai ta ce me ka taba yi mu, shine annabi yace law ahsanta ila idahunna dahara thumma ra'at minka shay'an laqalat ma ra'aytu minka khayran qatt. Da zaka dau tsawon shekara 100 kana kyautatawa daya daga cikin su mai irin wannan halin, a ranar da kai mata ba daidai ba sai tace me ka tabai mun, to kaga wannan kafirci ne, ma'ana butulci ne. To kaga kalmar kafiri ya dauki babban kafiri, ya dauki me karamin kafiri. Wa zalika yawma idhin yawmun asira alal kafirina, domin akwai alif da lam istijraqiya alal kafirina ghairu yasirin, ga dukkan masu aikata kafirci wannan rana ba ta da sauki a gare su. An gane ko? Mala yace ai fihi dilalatun innahu yasirun alal mu'minina fi usrihi. To daga nan zamu fahimci cewa in haka ne kenan su kuma mu'minai ranar za ta yi musu sauki. Ƙarai kuwa, domin duk abin da aka yi wa kafiri a matsayin ukuba, to kishi yasa ake wa mu'mini shi kuma a matsayin me? Rahama da ni'ima da jin kai. Shi yasa wasu malamai suka ce ko da ba wata aya da ta ce mu'minai za su ga Allah, ko da ba wani hadisi da ya ce mu'minai za su ga Allah, to aya ɗaya kawai da ta ce kafirai ba za su ga Allah ba, in kana da hankali za ka gano, to kenan su kuma mu'minai za su ga Allah. Domin Allah ya ce kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun, kafirai a ranar ba za su ga Allah ba. To idan kafiri bai ga Allah ba, mu'mini ma bai ga Allah ba, to me bambanci? Babu. Tunda Allah ya ce kafirai ba za su ga Allah ba, to kai sai ka gano kenan mu'minai kuma fa za su gan shi. Mana da iya wannan aya ce kadai a Qur'ani, da ita kadai ta isa ga mai hankali ya gane mu'minai za su ga Allah. An gane ko? Idan an ce kafiri zai sha kishirwa, to mu'mini ba zai sha ba kenan. Idan an ce kafiri yana rana, to mu'mini yana me? Inuwa kenan. Idan an ce kafiri yana cikin damuwa, to mu'mini yana cikin me? Yana cikin kwanciyar hankali kenan. Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati innal ladhina qalu rabbana allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim al mala'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'aduna nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirati har ila karshi. Abinda muka fada ya zama daidai, Allah ya hada mu alada, wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.